أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. إلهنا، لو أردت إهانتنا لم تهدنا، ولو أردت فضيحتنا لم تذكرنا. فتمم اللهم ما بدأ ما به بدأتنا، ولا تصلنا ما به أكرمتنا. إلهنا، أرقتنا بربوبيتك وغرقتنا في بحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك ونعمتنا بذكرك وأنتك. اللهم إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت، وبحار الغفلة على قلوبنا قد طمت. فالعجز شامل والحسر حاصل والتسليم أسلم، وأنت بالحال أعلم. إلهنا، ما عصيناك جهلا بإيقابك، ولا تعرضنا لعذابك جهلا بإيقابك، وما عصيناك استخفافا بنظرك، ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شكوتنا، وجرنا سترك علينا، وأطعمنا في أفوك برك بنا. اللهم إن أفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا، أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بحوشينا تشيوا ويوي أدن تفيا أقوى تمحادرة دنسة بقباتر وأجوس كمشي كرا أخر سكوشي وصو حديثين يقودا بيو بسكي بان زورو قريب. حديثي na farko yana cikin silsilatu sahiha، hadisi na 1585. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace: innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Lalle imani yana tsufa ya zama tsumma a cikin kowannen ku fi jawfi ahadikum, kowannen ku imani a cikin kowannen ku yana tsufa ya zama kamar tsumma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku. Wannan hadisi ya inganta. To abin lura game da wannan hadisi shine imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da kayan sawa, yadda tufafi in ka saya yana sabo, saboda sawa da kake yau da kullum sai ya tsufa ya zama tsumma. Wani lokaci in ka tashi tuka riga da kaja ta kafadanka sai ka ji ta yage. Manzon Allah ya siffanta imani ya kwatanta shi da tsumma. Don haka sai annabi ya yi umarni ya ce ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku. Wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne kai tsaye ga sahabbansa, Allah shi kara musu yarda. Kun ga wannan magana ta katse hanzarin duk wani mai ganin yana da imani, duk wani mai ganin shi malami ne ko waliyi ne. Wannan maganar ta annabi ta katse masa hanzari, domin annabi bai ware wani ba, ya ce fi jawfi ahadikum, kowa imaninsa na tsufa. La ilaha illallah. Don haka annabi ya yi umarni mu rika roƙon Allah ya jaddada imani cikin zukatanmu. Kenan wannan wata addu'a ce wadda bai kamata musulmi ya batta ba a kowace rana, a kowane hali, a kowane lokaci. Kamar wani hadisi da manzon Allah yake cewa kullun nas yagdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Manzon Allah yake kowa ka gani in ya tashi da safe to yana cinikin ransa, ko dai ya fadi ko ya yi riba. Kamar yadda dan kasuwa yake daukan haja ya kai kasuwa sayarwa, ko dai ya ci riba ko ya fadi, to haka mutum yake tashi da safe yake daukan ransa da kansa ya kai ta kasuwa, yana neman mai saya, ko dai ya ci riba ko kuma ya asara. Ta yi wukafin rana ta fadi, mutum ya zan cikin halakaku, Allah ka tsare mu. Kuma ta yi wukafin rana ta fadi, a rubuta shi cikin yan aljanna, kowa ka gani, in ji manzon Allah, kullun nas la hawla wala quwwata illa billah. Da malami da jahili, mace da namiji, babba da yaro, matukar yaron ya kai baligi, wannan hadisi yana aiki kansa. Duk wanda ka ganshi kullum yana tashi ne a matsayin mai tabbatar da ayyukansa na baya ko mai rusa su, ko dai ka gina ko ka rusa, wannan hadisi yana da ban tsoro. Don haka umarnin annabi din nan wajibi ne mu rike shi hannu bibbiyu. Annabi ya ce fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku. Allahumma jaddid al-imana fi qulubina. To sai mu yi tambaya, me ke sa imani ya tsufa ya zama kamar tsumma? Amsa guda ce. Ka san wani yana ganin cewa da zaran ya faɗi kalmar shahada shikenan shi musulmi ne, kuma duk abin da yayi in ya mutu zai tafi aljanna. Da yawa suna ganin haka, har ma suna mamaki in aka ce mai yin kaza kafiri ne, kuma gashi yana sallah. Don ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, na'am ka zama musulmi. Amma mu lura, akwai abubuwa da yawa da suke warware mana wannan kalma. Abubuwa na nan da yawa wallahi jama'ar musulmi. Faɗin wannan kalman bai isarwa sai mun kula da sharuɗan ita kalma ɗin. Rashin kulawa da sharuɗan kalmar shahada ke sa imani ya tsufa, ke zama tamfar tsumma. Kun san tsummar ma akwai wata wadda ba ta iya sawuwa ko sai dai aka juji. To haka imanin wani yake, kai Allah ka saba namu bane.
imanin ya jijiki ya lalace. Shi dai gashi yana sanye da kaya, amma wallahi gwamnati tsirara. Don haka mu yi ta addu'a, Allah ka jaddada imani cikin zukatanmu. Wannan wajibi ne a kanmu wallahi. Mu yi ta addu'a, Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Abinda zai hana imani ya tsufa daga zuciyarka shine aiki da duk wata ayar Qur'ani da kuma duk wani hadisin Annabi Muhammad. Kuma daga lokacin da ka ji kar ka yi jinkiri. Ayoyi 6236 adadin kufi kenan. To yana iya zuwa mafin haka ga wata riwaya. Duk wata aya da take Qur'ani da zaran an karanta maka ita an ce Allah ya hana kaza to bari daga lokacin, ko Allah ya ce ayi kaza to daga lokacin aiki ya same ka. To in kana haka, da ikon Allah imani ba zai tsufa cikin zuciyarka ba. Amma in aka maka wa'azi karon farko kake dauka, to mutum yana gabar halaka. A cikin suratul an'am Allah ya bamu misali da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wa aqsamu billahi jahda aymanihim,
wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minun biha qul innama al-ayatu indallahi وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجحدون.
وتزامن النبي صلى الله عليه وسلم Quraishawa da basu musulunta ba, mutanen Makka, sai suka ce masa sahabban Annabi Muhammad waɗanda suka musulunta, da a ce Muhammad din kudin nan zai kawo mana wata aya da za mu yi imani da shi, misali ya zo da taguwa irin ta Annabi Salihu, ko ya zo yana jefar da sanda irin ta Annabi Musa ta zama macijiya, ya zo mana da wata mu'ujiza wanda za ta ƙarfafa mu akan cewa shi din nan dan sakon Allah ne, da zai kawo wani abin mamaki, wani sabon abu gare mu, to da za mu yadda shi manzo ne. Amma mutum haka tsurarsa ya zo ya ce mana shi dan sakon Allah ne, babu wata alama, ba za mu yadda ba. Suka ce kuma wallahi da zai kawo wani abun da za mu yi imani da shi. Ku gaya maka, shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi. Allah ya ce musu habbai wa aqsamu billahi jahda aymanihim, su waɗancan kafirai sun rantsa da Allah matukar rantsuwansu, la in ja'atkum ayatun la yu'minun biha, da wata aya za ta zo da za su yi imani da ita. Da Annabi Muhammad zai zo da wata sanda ya jefar ta zama cijiya, yana zuwa musu da wani abin mamaki, to da za su yadda shi manzo ne. Shine sai Allah ya ce qul innamal ayatu indallah, ko annabawan da da kuka ga sun zo da wasu abubuwa ba su suka nema ba, Allah ne ya ga dama ya turo. To yanzu Allah bai ga dama ya turo da Muhammad da wata aya ba, bai ga dama ya bashi sanda irin ta Annabi Musa ko taguwa irin ta Annabi Salihu ba, saboda haka ba za a turo din ba. Ko kai imani ko kai kar kai imani, baka ƙara musulunci da komi, baka rage shi da komi, ba ruwan Ubangiji da imaninka. In kai kai don kanka ne. Shine sai Allah ya ce wa sahabbai, ah, wama yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu, to wai ma ya akai kuka gane cewa da za a zo da ayan za su yi imani, me yasa har kuka yadda? Kuna ganin da za a bawa Annabi Muhammad sanda ya jefa ta zama cijiya za su yadda? Shi Muhammad din Annabi ne, me yasa har kuka yadda? Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, mu muke jujjuya idanunsu da zukatansu. kama lam yu'minu bihi awwala marratin, kamar yanda da aka yi musu wa'azi da baki suka ki imani da shi, to da za a kawo musu wata mu'jiza ma ba za su yi imani ba. To abin lura shi ne awwala marratin, malamai suka ce duk mutumin da aka yi masa wa'azin farko bai yadda ba, to wallahi ko ka masa wa'azi inda mai bakaddam ya yake cewa ko an buga masa gwauran tambura wannan mutum bai farkawa. Duk mutumin da aka yi masa wa'azi karon farko aka ce Allah ya ce annabi ya ce bai yadda ba, to kyale shi bai farkawa. Wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, sai mu kyale su cikin imuwarsu ba za su taba imani ba. Allah ya ce walau annana nazzalna ilayhim almala'ikata, kai da za mu saukar musu da mala'iku mu yi ta saukarwa, nazzalna mu yi ta saukar da mala'iku, a kawo mala'ika Jibrilu Mika'ilu duk mala'ikun nan a saukar, gashi muna ganin su kirikiri. Wa kallamuhum almauta, kuma Allah ya tayar da matattu tun daga na farkon zamani har zuwa yau, a tayar da babanka da ya rasu da kakanka da wane ne duk a kawo su. Wa hasharna alaihim kullu shay'in qubla, mutara musu komai, a ce misali Allah ya sa zaki, danisa, giwa, duk wata dabba Allah ya tattaro su zo garin Jimeta su ce wallahi musulunci gaskiya ne, manzon Allah ya ce ma kanu li yu'minu bi, ba za su yi imani da shi ba. Duk mutumin da aka yi masa wa'azi karon farko bai yadda ba, bai yadda illa an yasha Allah, sai dai in Allah ya so, walakin aktharuhum yajhaluna, sai dai mafi yawansu sun jahilci haka. Don haka mu kiyaye ƙaryata ayar Qur'ani ko kuma saba ma aya ko hadisin Annabi Muhammad, da zaran mun ji umarni na Allah ko na manzon Allah mu runguma hannu biyu, idan mun ki wannan lokaci Allah ke sa shamaki cikin zukatanku, gaba ko an yi ba mu yadda. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. نانا عائشه ده بلال ده ام سلمة ده عبد الله بن عمرو صحابه النبي متوحدو ذكر روايه حديثي وان ده في cikin littafin مسلم مجلد na 8 shafi na 51 yana silsilatu sahiha hadisi na 1689 cewa kana yukthiru an yaqula, akwai wata addu'a da annabi yake yawan yinta, manzon Allah yana yawaita wannan addu'a, inji sahabban annabi mutum hudu din nan, yana cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, ya ne jujjuya zukata, wa kenan annabi yana cewa ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Wata ruwaya ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika, ya ne karkata zukata, ka karkato zukatanmu a bisa biyayya gare ka. Annabi yana yawaita wannan addu'a, ganin manzon Allah yana yawaita addu'an sai suka tambaye shi, ya rasulullah, yanzu kai kenan kake roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka, wato har yanzu bata tabbata ba kenan, kaka kuma mu amanna duka mun yi imani da kai, wabi ma ji ta bihi, mun yi imani da abinda ka zo da shi, Qur'ani gaskiya ne, wuta gaskiya ne, aljanna gaskiya ne, sirati gaskiya ne, akwai tambayan kabari, akwai hisabi, duk mun yarda. Suka ce fa hal takhafu alaina, duk da haka kana ji mana tsoron kafin mu mutu za mu canza. Kuma zan Allah ya ce musu na'am, ina ji muku tsoro. Su sahabbai fa kenan, ku kanku ina ji muku tsoron za ku iya canzawa kafin mutuwarku. Manzon Allah ya ce innal quluba bayna usbu'ayni min asabi'illahi ta'ala yuqallibuha, zukatin yan adam kaf suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah madaukaki. Wannan hadisi yana tabbatar mana Allah shi na da yatsu, yaya yatsunsa suke, wannan shi ya barwa kansa sani. Tilas mu yarda, don me? Don annabi shi ya faɗa innal quluba bayna usbu'ayni min asabi'illahi ta'ala, lallai zukatun yan adam suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah madaukaki. Yuqallibuha, kuma Allah yana jujjuya zukatun, kullu yawmin huwa fi sha'an, kullum Allah yana aiki, ba dare ba rana ba bacci, لا تأخذه سنة ولا نوم. kowace rana Allah yana aiki ya juya zuciyar wannan mutumin ta koma yana mai imani, wannan mutumin ya juya zuciyarsa ta koma ya zama fajiri. Allah ka tsare mu. Yuqallibuha. Don haka wani malami yake cewa ma sumiyal qalbu illa min taqallubihi fa hazar ala alqalbi min qalbin wa tahwili. Ba abin da ya sa ma da larabci ake kiran zuciya alqalbu sai dai don juyawarta. Don da larabcin aka ce qalbu juyawa, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, qallaba yuqallibu, ko shi yasa ake kiran zuciya da sunan qalbu mai juyawa. Shine mawakin yake cewa to ka kiyaye kada hata juya ta rikice ta lalace. Allah madaukaki zukatun bayi yana tsakanin yatsunsa yana jujjuya su. Zukatun bayi Allah yana jujjuya su. Wannan a juya zuciyarsa ya koma mai imani, wannan a juya zuciyarsa ya koma fajiri, wannan ya koma fasiki. Allah ka tsare mu. To sahabbai kenan fa suka tambayi manzon Allah, fa hal ta khafa alaina, mu ma kana ji mana tsoron imani? Bayan yadda da muka yi da kai manzon Allah yace na'am, ina ji muku tsoro. To bare kuma mu jama'a mu shafa wa kawunan mu ruwa. Innal quluba bayna usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha, wa ta riwaya min asabi illahi ta'ala yuqallibuha. Amma kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya yarda da sahabbansa, in banda wasu waɗanda ya kirga su mutum 315 waɗannan an tabbata munafikai ne. Don haka manzon Allah bai bar duniya ba sai da duk sahabbai suka samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala bayan an dawo daga yakin Tabuka. Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi, ko Allah ya saukar da aya ya yafe ma annabi da muhajirai waɗanda suka bi shi wannan yaƙi. Don haka duk sahabban manzon Allah sun samu yardan Allah. To mu kuma ina ayar da ta nuna mun samu yardansa? Akwai mu hadisin annabi ke aiki a kan mu, kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Kowa ya tashi fama yake, Allah ya tsare masa imani. Kada kafin yamma ya zama fajiri ko fasiki. Mu fa ɗabi'ar mu kenan, mu ɗan adam, mu al'ummar manzon Allah na ƙarshen zamani. Banda sahabbai, su sahabbai sun samu garanti, amma banda mu. In ka duba littafin Imam Ahmad al-Musnad mujallaji na 4 shafi na 4 da silsilatu sahiha hadisi na 1772, Miqdad ibn al-Aswad yana cikin as-sabiquna al-awwaluna, sahabban manzon Allah na farko. Wata rana yana zaune, sahabin annabi ne bayan rasuwar manzon Allah, yana zaune sai yaji ana kira da wani mutum. Kai wani ai ba irin sa yau, mai kokari ne, mai rike addini ne, mai rike sunna ne, ai duk garin nan ba kamar sa. Ya kyale su sai da suka gama sai yace, kai amma inni la aqulu fi rajulin khairan wala sharran hatta anzura bima yuhtamalu. Kun ganni? Suka ce eh. Nayi zamani da manzon Allah, to wallahi ban cewa wani mutumin kirki ko wani mutumin banza sai na ga yanda ya gama da duniya. Kalima sami'tuhu min rasulillahi, saboda wata magana da naji manzon Allah ya yi. Sai duk suka juyo kuma, wa ma sami'tu, me kaji annabi ya faɗa? Sai ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa, la qalbu ibni adama ashaddu inqilaban min al-qidr idha ijtama'at galayana. Naji manzon Allah yana cewa zuciyar dan adam saurin juyawanta yafi na tafasasshen ruwa in aka dora shi kan wuta. Kaje ka lura da yadda mace ke girka niya da tijo, aka sa niya kan wuta ko a buɗe, an kawo kuka an zuba, ha albasa an yanka an zuba, wuta ta hadu, ka duba yadda miyan ke juyawa. Nan da nan abin da ke kasan tukunyan ya dawo sama, nan da nan ya koma ƙasa. Manzon Allah ya ce wallahi zuciyar dan adam ta fi wannan saurin juyawa. kai ka ji wannan magana yace na ji ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka ba ni tabbatar da mutum.
اللهم جدد الإيمان في قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من البدر إذا اجتمعت جلايانا زوجي يردن أدم تاهت أنا ننجويا فيدا تكن يالوك تند تتفتح إذا اجتمعت جلايانا لوك تند تفصن تيحب فجماعة أصل بدئة توشن بدئة shine aje malamai a wani kujeran da basu kai ba. Kunga Imam Shafi'i malaman tauhidi suna cewa cikin magabata yana da wuya a samu kamar sa wajen fada da bid'a. Ya rasu shekara 630 da suka wuce, Allah ya ji kanshi. Yayi litafai musamman akan bid'a kamar al-i'tisam, kamar al-muwafaqat. To idan ka dubi al-i'tisam din nan mujallad na farko shafi na 258 ya kawo misali game da hadarin girmama malami. Wallahi girmama malamai fiye da kima akwai hadari. Da akwai wanda ke ganin ai malami kan zama waliyi shikenan, shi dan aljanna ne ko? Yace a zamanin da a cikin wannan littafin nashi al-i'tisam, wato akwai wani fitaccen malami ya tafiya ta same shi, da ya tafi wata alkarya. Alkaryan yan shi'a ne suke zama cikinta. Sai lokacin da ya taho kusa da garin ya samu wuri ya zauna, sai ya ji wasu mutane biyu suna hira, su ma sun taho gindin wannan inuwa sun zauna suna hutawa. Daga cikin mutanen wannan alkarya din sai suna tabi shi ko malamin, sai ya kasa kunne yana jin abin da suke faɗa. Yace sai ya ji suna hira ne game da wani malami a garinsu. Shine Imam Shafi'i yake cewa malamin yake bada labarin abin da suke faɗi, yace azzamu manzilatahu, suka girmama matsayin wannan malami. Kai har ta kai gama suna ganin wala ahada fid dunya mislahu, a cikin su sai dai yace kai da duniya ba kamar malam wani ba. Me ka gani? Sai ce wallahi kwarai ga wannan ba ja wa tariba, magana ta kai makura. Kun makala ahaduhuma, ɗaya daga cikinsu sai ya ce kai a ta hibbul haka, kana son ka ji gaskiya kuwa? Sai ya ce na'am. Sai ya ce huwa annabi, malamin nan annabi ne. Me ka ce? Ya ce na'am, hadha huwa al-haq, wannan ita ce gaskiya, wannan malamin annabi ne kawai. Shine shi wannan malamin da ya tafi ya kai ziyara wannan ƙauyen, tun bin shiga ƙauyen ba ya ji ya zauna gindin inuwa, mutane biyu na wannan ƙauye suke faɗin wannan magana. Ya ce fakuntu min zalikal makani, da na tashi daga wannan inuwa. Ya ce to ban shiga ma ƙauyen ba, sai ya ɗauki wata hanya da ta raba shi da wannan ƙauye. Ce firaran farran an yi siba ni ma abun kare, a don gani nake masifa za ta sauko muddin na shiga wannan gari. Imam Shafi'i ya kawo wannan maganan ne saboda ya tabbatar a cikin littafinsa cewa girmama malami yana iya kaiwa ga bid'a. Don haka yake cewa lakinnal jahlal galiba, jahilci in yayi yawa, wal guluwa fi ta'zimi, aka wuce iyaka wajen girmama mutum, wa ta'assub, da kuma ta'assubanci, waɗannan abu uku suke kafa bid'a. Yu'addi ila mithlihi aw a'zama minhu. Don haka duk wani malami da ka gani yanzu, kar kai masa ganin wani shiryayye ne, sai dai kai masa ganin wani mai kokari ne wajen neman shiriya. Da fatan an gane. Kar ka dauka shiriyar tana hannunsa. Da ake cewa fasaufa tara idan kashafa al-gubaru,
a farasun tahta rijlika an humaru, ko yanzu duk wanda ka ganshi a duniya kaman filin sukuwa ne, aka zo aka saka aka jera mu ce to mai sukuwa ga makuracin, to sai wannan ya hau doki, wannan ya hau jaki, wannan ya hau alfadari, aka ruga a guje ana sukuwa, ƙura ta turnike, ba ka iya gane wake kan jaki wake kan doki. Sai lokacin da aka isa makoran nan aka tsaya ƙura ta lafa,
koyar da muka kai gaci Allah ta samu ita lafiya. La tahda annaka min alhayati fa innaha tulhi wa tunsi wal muna tadlilu wa ta'ahabanna lil mauti qabla nuzulihi fal mautu hatmun wal baqa'u qalid. Sai karka yadda buri ya rudar da kai. Abin da ya halaka galibin malamai shine jama'a na ganin su su dinnan su samu tsarkaka, to malaman sai suka zarme Allah ka tsare mu. Ya falmuna tunsi yace tulhi wa tunsi wal munata dalilu, da zaran ka fara ganin kai ne wane, to lokacin ka lalace. Daga lokacin da ka fara ganin kai ne wane, lokacin kuma ka lalace. Dan shi a wajen Ubangiji mai daukaka shine wanda ya dauki kansa shi ba komai bane. Al-kibriya uridahi, ko Allah yace girman nan tamfar mayafi na ne, mayafi irin na Allah shi kadai ya san kansa. Duk wanda ya ja da ni wajen girma ne ku sai na karya shi na jefa shi wutar jahannama. Wanda yake hitowa ya nuna shi ne wane, to kafin ya mutu sai Allah ya nuna ba kowa bane. Allah ka samu gani. Sayyiduna Ali, kun dai san Sayyiduna Ali, surikin manzon Allah kuma kani ga annabi dan Abu Talib, ko yana cikin khulafa'ur rashidin, sannan ahadul asharatil mubashirin bil janna, wadanda manzon Allah tun daga duniya yace mutum goma din nan duk yan aljanna ne. Sayyiduna Ali na cikin su, yace ba da misali yace ma ana wa nafsi, kun gani da raina, raina da ni kullum fada muke. Inji Sayyiduna Ali, misali shine kara'i ganamin kamar mai kiwon awakai, kullama bamamtuha min janibin, duk sa'ilin da nayi kokari in tattaro raina ta wannan gefen, in tasharat min janibin akhar sai ta wace kuma ta wancan gefe, lokacin da nake kokari in gyara wannan gefe sai wannan gefen kuma ya barke. Haka muke tayi, ba zan bari ba sai na mutu. Wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, har mutuwa ta fadan kenan, kamar mai kiwon awakai. Idan kana kiwon awakai aiki ya same ka, da zaran ka zauna inuwa kana hutawa awakan sai su fada wata gona su yi barna, ko don haka baka ba hutu, ka yi ihu ka tsawatar ta wannan gefe ka koma wancan gefe, wannan akuya ta balle dama ka taro ta, ko da haka dai kuma har a koma gida a sa su a cikin garki. To haka yake mutum kullum kokari yake ya shiryar da zuciyarsa har zuwa mutuwa. Mu yi ta fata Allah shi shirye zuciyarmu har zuwa mutuwa, ba za mu lalace ba. Allahumma jaddid al-iman fi qulubina. Abu na biyu da ke ban tsoro shine wani hadisi na manzon Allah da yake cewa innamal amru bi husnil khatiba, al'amari wajen Allah ya tabbata ne da kyakkyawan ƙarshe. Shi Allah ba a cewa wani mutumin kirki ne sai wannan mutumin ya gama duniya, ya gama da duniya lafiya. Wajen Allah komai aikinka. Ka duba hadisin da ke cikin sunna, sahihu sunna hadisi na 393 da sahiha hadisi na 334, manzon Allah ya ce la ta'jubu bi amali ahadin, kada ku yi alfahari da aikin wani. Kun ji manzon Allah, kada ku yi alfahari da aikin wani hatta tanzuru bima yuhtamu lahu, sai kun duba yaya gama da duniya. In ya gama da zuwa ce ka ai malam wani yayi kokari, yanzu ka gama iya yaban Shehu Usmanu, Allah ya ji kansa, domin babu shaidan ya lalace kafin mutuwarsa, ko an samu mai yabo game da gayi gumi, Allah ya ji kansa. Mun samu kyakkyawan shaida gumi har zuwa karshen sa yana aikin kwarai. To haka malaman sunna, mutumin da ya kare da duniya to shi kake cewa wani yayi kokari, kuma wanda yake da rai da sauran aiki kansa. Sa'idu hatta tanzuru bima yuhtamu lahu, manzon Allah yace fa innal amila ya'malu zamanan min dahrihi aw burhatan min dahrihi bi amali salihin. Zaka ga mutun ya dauki wani dan lokaci yana aiki mai kyau, ko ya dauki lokaci mai tsawo zamani guda shekara 40 50 yana aikin kwarai. Manzon Allah yace law mata alaihi dakhala aljannata, da ya mutu yana wannan aikin da ya shiga aljanna, summa yatahawwal sai rikici la ilaha illallah, sai ya canza, sai ya jirkice ya lalace, fa ya'malu amalan sayyi'an, sai yayi wani aikin banza guda daya. Manzo Allah sai yayi shiru sun sama koma. Manzo Allah yace wa innal abda la ya'malu zamanan min dahrihi, wani mutum kuma zaka ga ya dauki lokaci mai tsawo yana aiki bi amalin sayyi'in, mummunan aiki, law mata alaihi, da ya mutu yana wannan aiki, da kala nar da wuta zai tafi, summa yatahawwal, lokaci guda sai kaga ya canza, fa ya'malu amalan salihan, sai yayi aikin kwarai, nan kuma sai ya tafi aljanna. Mutum nawa ne a tarihi ake samu ya musulunta kafin lokacin sallah ta yi ya mutu kuma ya tafi aljanna? Tsawon rayuwarsa fa yana kafiri, amma sai ya musulunta tsakanin azhar da la'asar, kafin lokacin la'asar ta yi shikenan, kuma sai ya mutu. Ya tafi ina? Ya tafi aljanna. Mutum nawa ne zai dauki shekaru masu yawa yana aikin kwarai, lokaci guda kuma ya lalace? Don haka annabi ya ce wa iza arada Allahu bi abdin khairan, in Allah yana son alheri da bawa, ista'amalahu, sai ya bashi aiki. Sahabbai suka ce kaifa yasta'amiluhu, yaya Allah yake sa mutum aiki? Sai manzon Allah ya ce yasta'amiluhu qabla mautihi fa yuwaffiquhu li amalin salihin thumma yaqdibuhu alayhi. Gab da mutuwar mutum sai Allah ya sashi wani aiki, sai ga mutum yana wani aikin kwarai, sai Allah ya turo mala'ika ya amshi ransa yana cikin wannan aiki, shikenan ya tafi aljanna. To wannan ake fata, innamal amru bi husnil khatima, al'amari wajen Allah ya tabbata ne ga yadda karshen mutum ta zo. Shi yasa ake cewa jama'a mu kiyaye sabon Allah, dan baka san halin mutuwarka ba. Da yawa sun tafi dakin karo, sai Allah ya amshi ransu. Wallahi mun sha jin labarin irin su. Da yawa sun tafi gidan giya, sai Allah ya amshi ransu. Domin akwai wanda ke buya da daddare ya tafi wani guri na aikin masha'a, to baka sani ba, babu mamaki kana cikin wannan guri, sai Allah ya amshi ranka. Don haka annabi ke cewa ittaqillaha haitsu ma kunta, duk inda kake ji tsoron Allah, kuma da zaran ka mutu an gama, takurun kus, magana takai, la ilaha illallah. Allah ka samu cika da imani. Na ba ku misali ko tarihin wani mutum wanda wallahi mutumin nan maganar gaskiya ce. Dattijo ya tsoho yana zuwa gidan fim, ranan ya tafi, kafin a yi half time mala'ika ya zagara, manaja ya ce to yanzu ya za a yi, in mun ce an mutu hadisi ya zo cikin littafin Bukhari da Muslim, muttafaqun alayhi. Shi yasa har ma Imam al-Bukhari yayi babi a Kitabul Qadri, wannan magana tana cikin babin kaddara. Kun san kowa ka gani nan Allah ya kaddara masa komi, yanda zai zo duniya da yanda zai barta, kowa ka gani, ga yanda wani zai mutu, ga yanda wani zai mutu, la ilaha illallah. Wallahi wannan yana da ban tsoro, mutum bai san yanda zai mutu ba, wannan yana da ban tsoro. Amma ga mai hankali, Allah ka kyauta karshen mu. Imam al-Bukhari a Kitabul Qadr ya kawo wannan labarin, kun sha ji? Shi yasa farkon magana nace waiwaye adan tafiya. Da yawa mukan ji magana sai mu manta, amma idan muna waiwayawa gaba sai ce mana kyau, ko? Imam al-Bukhari ya kawo magana cikin Kitabul Qadr babi na biyar, ya ce al-amalu bil khawatim, sunan babi kenan, ana aiki ne da karshe, ba ruwan Allah da farko, farko katon malami ne, sai ne farko limamin masallaci ne, to sai kaka,
farko ya gina masallaci 100 makarantu in sai me dukku aje wannan ku duba yadda zai gama da duniya inda magana take kenan Imam Bukhari yace al-amalu bil khawatim aiki wajen Allah yana ga ƙarshen ba farkon ba Allah gafarta malam Allah sa ƙarshen ka tai kyau ba farkon ba dan Allah sa farko na yayi kyau kaji kuma shirme to ƙarshen fa Allah ka sa ƙarshe na yayi kyau Allahumma ja'al khayra umuri akhirati wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayami yawm alqaqati ya Allah ka sa rayuwana kwanakin da suka fi kyau shine kwanakin da suka zo ƙarshen rayuwata rayuwata mafi kyau ta zama ƙarshe ko sannan mafi dadin kwanaki da naji a rayuwata ya zama ranar da zan hadu da kai to kai kan ka huta Bukhari ya kawo hadisin Abu Hurairah da Sahal bin Sa'd al-Sa'idi da ya bada labarin yakin Khaybar da manzon Allah ya tafi an tafi yakin Khaybar inji Abu Hurairah Allah shi kara masa yarda ana zaune an yi sansani kusan an tafi yaki akwai sansani an yi sansani manzon Allah sahabbai na zaune sai ya nuna wani da yatsa yace kun ga wannan suka ce mun ga shi shi haza min ahli nari wannan yana cikin yan wuta to manzo Allah ya hadi babban magana kuma wanda ya nuna da yatsa din nan ba kafiri bane musulmi ne ka san musulmin da za a tafi yaki ma da shi ba musulmin banza bane ko a zahiri to wanda za a tafi yaki don duk wanda zai tafi yaki ya san da wuya ya dawo sai dai sa'a to amma annabi sai ya nuna wani da yatsa yake kun ga wannan mutumin dan wuta ne to annabi yayi magana ku ba mai shakka akai sai aka yi gum ba abin da wani zai iya cewa Abu Hurairah yace falamma hadara al-qital lokacin da aka fara fada da Yahudawa yakin Khaybar qatala ar-rajulu min ashadd al-qital wannan mutumin da annabi ya nuna da yatsa yace dan wuta ne a wannan yakin da aka yi yana cikin waɗanda suka fi tsananta fama suka fi tsananta jihadi sosai yana cikin waɗanda suka yi kokari a yakin min ashaddi inji Abu Huraira wa kasurat bihi aljirah ya samu raunuka a jikinsa masu yawa fa asbatat wa amma bai mutu ba an gama yaki aka dawo sansani ana jinya faja'a rajulun min ashabi nabi wani sai abin ya dame shi kai dazu da rana annabi ya ce mutumin nan yana cikin dan wuta a yakin nan ku gashi yafi kowa fama wannan magana ta dame ni gaskiya zan tafi in tambayi manzon Allah yana zuwa sai ya ce wa annabi ya rasulullah ara aita rajul allazi tahaddatta bihi anifan kaga mutumin da dazu kace dan wuta ne innahu min ahli nari annabi ya ce eh na tuna sai ya ce fa innahu qatala yawma qitalan shadidan kai yau ya bamu sha'awa babu musulmin da ke filin yaki na wanda bai sha'awar sa ba yau yayi yaki mai tsanani fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace amma innahu min ahli nar duk da haka yana cikin yan wuta kuma lokacin da annabi ya faɗa wannan magana akwai wasu sahabban suna zaune shi Abu Hurairah yace fa kada ba'dul muslimina yartabu kai wasu daga cikin musulmai ma suka fara ga wannan ko annabi gaskiya ne ya zamu zo muna ce muku ko kuma kana cewa mu yan wuta ne ba hanya ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kai kuma akwai son zuciya ce mutun dan wuta ne gashi kuma yau shi ya kwatan mana yanci ba mamaki ma da ba dai shi ba da na mutu shi ya zo ya buge wani arne kusa da ni fa bainama huwa ala zalika shikenan abin da ya dame su ana cikin wannan hali yana can inda aka yi sansani yana jinya iz wajada ar-rajulu alama al-jarahi sai ce kamar ni a ce ban yi shahada ba a yaki don muta a cikin bukka a zaune in ji wannan mutumin fa fa ahwa bi yadihi ila kinanati sai ya mika hannunsa zuwa ga cauro mai ake kira kwari inda ake zuba kihiyoyi fanta za a min hasa haman sai zaro kihiya guda zarowar ke da wuya fanta harabi ha sai ya huda kansa nan take sai ya mutu fashtadda rijalun minal muslimin haba ai ka gani yanzu mutum in ya kashe kansa ai kokari za a yi ko a zare kihiyar ko ya ceci kansa ko ya tsira ko amma ina soke kansa ke da wuya kawai mutanen da ke gurin wa suka zago da sai rige-rige gudu ake zuwa inda annabi yake suna zuwa ila rasulullah fa kalu suka ce ya rasulullah saddaka allah hadisaka allah ya gaskanta maganarka kadin tahara fulanin wane dai ya kashe kansa fa katala nafsahu fa kala rasulullah manzo allah sai ya juya ya ce ina bilal ya ce gani kun fa azzin tashi ka je kai sanarwa duk sansanin nan kaza ga duk inda musulmai ke kai musu sanarwa ka ce musu la yadkhulul jannata illa mu'minun babu mai shiga aljanna sai mai imani wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajul al-fajir kun ga wannan addinin ka gaya wa musulmai Allah kan taimake shi da mutumin banza la ilaha illallah Allah kan taimake addinin nan da mutumin banza kaga mutumin banza yana ta kokarin taimakon musulunci musuluncin ya dauka kashi kuma ya tafi wuta wannan aiki ne na ubangiji kuma ba mai tuhumar Allah ko akwai ka zaga kai sanarwa kowa ma ya ji inna allaha yu'ayyidu hadha ad-din birrajul al-fajiri wa bi aqwamin la khalaqa lahum da ma wasu mutane wadanda ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu ka duba tarihin musulunci waye yare ni manzon Allah ba Abu Talib ba ya dinga kulawa da manzon Allah sai da ya kai ga shekara 53 a rayuwarsa ka taba renon mutum zuwa shekara 53 ka samu irin Abu Talib yana da wuya yana kare manzon Allah yana karfafa masa yana tunkuda sharrin makiyansa har dai mutuwarsa amma da ya tashi mutuwa bai mutu akan imani ba ya mutu kafiri haka ne ko ba haka ba don haka ba ka da alwashin mutum aikinsa zai kai shi aljanna sai dai rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu cika da imani shine manzo Allah ya ce innal abda la ya'malu amala ahli an-nari mutum yakan yi aiki irin na ɗan wuta wa innahu min ahli jannati gashi kuma yana cikin yan aljanna wa ya'malu amalan ahli jannati kuma wani yakan yi aiki irin na yan aljanna wa innahu min ahli an-nari amma yakan samu yana cikin yan wuta wa innamal a'malu bil khawatim aiki kawai ana yi ne da yadda mutum ya kare da duniya fakat inji manzon Allah yadda ka gama da duniya shine kadai ake dubawa don haka yasa in za a tafi yaki ba a cewa sai mutanen kirki yaki ana ka duba aqida ta ahlus sunna ana tafiya da mutumin kirki mutumin banza idan akwai fata zo mu je idan akwai mai sage zo mu je ko ka duba aqida ta ahlus sunna mu muna yaki ne ma a kulli barrin wa fajirin ko da duk wani mutumin kirki da mutumin banza in ma aka je yaki ko kai laifi ba a ba hukunci cewa ne ya sha giya ce ku bar shi ya ta sha yaki muka zo mu dai fama ko saboda Allah kan taimake musulunci da mutanen banza hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan kana so miyar ka tai daki ina ga kaman dole sai ka sa da tawa ko a kawo mai kamshi a saka a kawo mai karni a saka wanda shi da dawan nan saboda ba shi da kyau baka iya ajiye shi dakin kwana sai a kai shi kitchen a kitchen da mai mata rajaya amma fa in za a dafa miya wallahi dole sai an dauko shi haka ne ko ba haka ba a kawo a zuba a nemo abu mai kamshi sai a kawo a zuba in an garwaya in ka dandana miya sai ka ji kana santi to haka tafiya take ba tafiya da mutanen kirki kadai dole sai an garwaya da mutanen banza sai tafiyar ta yi kyau da mu tafiyar mu duk mutanen kirki muke nema to yaushe kai ka zama dan kirki matsayaci Allahumma ja'al khayra umurina akhira wa khayra amalina khawatima wa khayra ayyamina yawma nalqaka fi na gabatar da wannan nasiha da fatan mutane za su gane ni ina cikin masu kokarin samun shiriyar Allah amma ina gaya muku gani nake kamar nahi kowa sabon Allah. Wasu suna ganin kamar ne dinnan wani abu ne, har ma suna kokarin wasu shahanu da ni. Malam ya gabatar da godiya, kuma ni ma ina maimaitawa, ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala, sa'annan ga malaman yan uwana waɗanda ke kokarin tada ni in na karkace, da kuma shugabanni da ke kokarin shirya wannan alheri, da jama'a ke da ke bada haɗin kai wajen tafi da wannan tafsiri na Qur'ani. Muna fatan Allah shi sa mu cikin rahamarsa, Allah ya sa wannan aiki ya kai mu aljanna, Allah ka kyautata ƙarshen mu. Kuma kun san tsarin tafsiri na, bana bin littafi, hakan zan ci gaba, ina kokarin bayyana abinda fahimta na ne ta bani. Da fatan in na samu kure za a yi kokarin a gyara min, kofa tana buɗe da ikon Allah. Kuma karatunmu za mu fara daga suratul Fatiha, farkon Qur'ani. Allah maɗaukaki ya sa albarka cikin karatunmu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.